Sashen yada labarai ta internet na Daily Trust ke gabatar muku da shirin Najeriya a yau. Masu sauraro assalamu alaikum. Muhammad Awal Suleiman ne da sauran abokan aiki ke muku barka da warhaka ta cikin wani sabon shirin Najeriya a yau. Zaben Najeriya na shekarar 2023 ya zo da abubuwa da suka zamo bazata da abubuwan mamaki da kuma waɗanda ba su taɓa faruwa ba a tarihin siyasar ƙasar. Daga cikin abubuwan da suka bada mamaki akwai yadda jam'iyyu da dama suka taka rawar gani a zaben da ya gabata. A halin da ake ciki dai, jam'iyyun adawa na da rinjaye a zauren Majalisar Wakilan Ƙasar. Menene wannan ke nunawa? Waɗanne ƙalubale ke gaban jam'iyya mai mulki? Shirin Najeriya a yau na tafa da ƙarin haske akan wannan batu. To kamar yadda muka ambata a farkon shirin cewa mun dubi yadda Majalisar Wakilan Najeriya za ta kasance ne. Wakilin mu a zauren majalisar Balaraba Alƙasim ya yi mana ƙarin bayani.
To bambancin dai bai wuce misali samun sabuwar jam'iyya ta Labour Party wadda ta zo ta sami kujeru har 34 a majalisar tarayya daga zuwanta ba. Wanda ya nuna kamar da yadda aka yi a lokacin shi shugaba Buhari sanda ya tsaya a jam'iyyar CPC. Kaga bai sami yan majalisa ba amma dai ya samu gwamna guda ɗaya. Amma dai ita wannan jam'iyyar ta Labour Party gaskiya ta ba da mamaki wajen samun kujeru har 34 a majalisar tarayya. Sannan kuma akwai jam'iyyar NNDP ita ma wadda ta samu kujeru 18 daga jihar Kano da 'yan wasu wurare kuma.
To sai kuma babbar jam'iyyar adawa ta PDP, na ji baka ambace ta ba.
A'a, to ita jam'iyyar PDP ita ce ma babbar jam'iyyar adawa a majalisar tunda kujerunta har guda 102 ne.
Na'am.
Saboda haka ita ce take jagorancin sauran jam'iyyun adawa a majalisar kamar a wancan karo.
To a yayin da ita kuma jam'iyyar APC mai mulki ke da kujeru nawa?
Ita jam'iyyar APC mai mulki tana da kujeru 162.
Wato a takaice kenan idan muka hada adadin kujerun da jam'iyyun adawa suke da shi sun zarce na jam'iyyar da ke kan kujera.
Abinda yake faruwa yanzu duk da dai akwai zaɓuɓɓuka da za a yi wanda zai iya canza alƙaluman. Su jam'iyyun adawa in ka haɗa kujera 102 na PDP da 34 na Labour Party da kujera 18 na jam'iyyar NNPP da kujera 4 na jam'iyyar ABGA da guda 2 na jam'iyyar ADC da 2 na jam'iyyar SDP da kuma wata jam'iyya YPP da take da kujera 1 a halin yanzu suna da kujeru 163 a majalisa, wanda ita kuma jam'iyya mai mulki tana da 162 wanda ya nuna bambancin kujera 1 ne kenan a halin yanzu.
Wanda kenan dai a takaice kusan wannan ne karo na farko da kujerun jam'iyyun adawa iya kamo jam'iyya mai ci har ma ya dara.
Eh, haka ne, ga sunan dai yanzu nan sun yi kankan wanda ko da an yi sauran zaɓuɓɓukan abin da za a samu wato bai da wani bambancin ba zai zama yana da wani yawa ba.
Akwai labari da aka yi na cewa waɗannan jam'iyyu na adawa sun yi wani zama tsakaninsu sun tattauna kan yadda za su fuskanci majalisa. Ko za ka ɗan gutsara mana wani abu daga cikin abin da ka iya sani tunda wataƙila ka halarci wannan zama?
Na je taron jiya da daddare wanda suka yi a hotel ɗin Transcorp a nan Abuja. Kuma yawancin su waɗanda suka ci zaɓe a jam'iyyun adawan sun halarci taron. Farko dai sun yi maganar cewa ya kamata su haɗa kansu tunda kusan alƙiblarsu ɗaya a matsayinsu na 'yan adawa. Su san yadda za su yi aiki a wannan sabuwar majalisa.
Wato su suna so za su haɗa kansu kenan a matsayinsu jam'iyyun adawa?
Abinda suka ce kenan jiya, suna so su haɗa kansu saboda akwai jam'iyya mai mulki, su san yadda za su tafi da al'amuransu a dunƙule maimakon a ce kansu yana waware.
To a Balaraba, idan muka dubi abubuwan da ke faruwa baki ɗaya, wani ƙalubale ne ke gaban su 'yan jam'iyya mai mulki kenan, tunda za a zo maganar zaben wanda zai shugabanci majalisar baki ɗaya, wanda kuma su ma ƙuri'un waɗannan 'yan jam'iyyun adawan yana da tasiri ƙwarai da gaske. Wani ƙalubale ne a gabansu?
ai ƙuri'un ɗan majalisar adawa ba wai ta tsiri kawai suke ciki ba, sun zama dole ne saboda ba yadda za a yi ƙuri'un ita jam'iyya mai mulki ta kawo shugabancin majalisa yadda take so, dole sai da ƙuri'un su ƴan adawa a ciki. Saboda haka dole duk wanda yake so ya samu wani matsayi sai ya bi waɗannan mutane, ya rarrace su, ya nuna musu abin da ya kamata su yi domin ya sami ita kujera. Kuma shi yin neman zaɓe na irin wannan, ai kusan ita gida dama ta fi sauƙi, ka je waje ka nemo waɗanda za su goya maka baya shine mai wahala, kuma su ƴan adawa su ne suke da wannan damar.
To kenan yanzu a Balarabe in aka yi wasa ana iya samun shugaban majalisa daga jam'iyyar adawa kenan?
A'a, wannan zai yi wahala, amma dai zai zama su ne za su tantance su kawo wanda ya kamata ya zama shi shugaban majalisa. Saboda gaskiya suna da ƙarfin faɗa a ji idan ka duba yawan kujerunsu, wanda dole bayan ka samu na gida duk da ba ɗan takarar da zai ci zai samu na gida duka. A'a, abin da ka samu daga gidanka shine zaka je can gefe kuma wurin ƴan adawa ka samu abin da zai cika ka samu nasara a kujerar da kake nema. To ita dai jam'iyya mai mulki kamar yadda muke magana, ai tunda ba ta da gagarumin rinjaye, misali a ce a kujeru 360 ɗin nan tana da kamar 300, kaga ƴan adawa ba su da wata magana kenan. Amma a halin yanzu da suke tafiya kankan kusan suna da wato dama wajen kashi 50-50 da su da ƴan adawa. Duk da dai su ƴan adawa akwai ka'idoji da ake bi wajen tsayar da takarar shugabanci ita majalisa, wanda ba yadda za a ce ka kawo ɗan adawa ya zo ya ci kujeran kakakin majalisa bayan kuma ga ita jam'iyya mai mulki. Saboda akwai abubuwa da yawa wanda a bayan fage suke faruwa, bayan abin da yake faruwa a majalisa, wanda za ka ga su ne suke kawo yanda shi shugabancin majalisa zai kasance.
Na'am. To yanzu a ƙarshe Balarabe, waɗannan wurare da za a sake zaɓe, waɗanne jam'iyyu ne suke da rinjaye a wuraren?
To a halin yanzu dai ba ni da abin a kaina yanda zan ce ga jam'iyya da take da rinjaye a wurin. Za ka ga wani wuri ita jam'iyyar adawa ita ce ta zo ta farko, wata jam'iyya mai mulki ko wata jam'iyya tana binta a baya. To kowane ana duba a'a shi zaɓen a ina ma za a yi, ya danganta da wurin da za a yi, wacce jam'iyya ce ta fi ƙarfi, da kuma a'a raran ma ƙuri'ar da ake nema a kawo ita wannan kujerar.
Shirin Najeriya a yau kuke sauraro daga sashen yaɗa labarai ta intanet na Daily Trust. Kuna iya sauraron shirin a duk lokacin da kuke so a shafinmu na intanet aminiya.dailytrust.com ko ta kafofinmu na sada zumunta a facebook.com/aminiyatrust da twitter.com/aminiyatrust. Kuna iya malalibo shirin Najeriya a yau ta hanyoyin sauraron shirye-shiryen podcast kamar Apple Podcast da Google Podcast da Buzzsprout da Spotify da kuma TuneIn Radio. Ana iya sauraron shirin Najeriya a yau ta gidan rediyon Nas FM akan mita 89.9 a Yola, jihar Adamawa, ko ta Unity FM a jihar Plateau akan mita 93.3, da Progress Radio akan mita 97.3 a Gombe, da kuma Badegi Radio a Mina, jihar Neja akan mita 90.1, da kuma Freedom Radio akan mita 99.5 a zangon FM a kanan Dabo, sai kuma ta Trust Radio a internet a trustradio.com.ng. To madalla, idan mai sauraro na biye da mu, kun ci yadda alƙaluma suka bayyana jam'iyyun adawa a matsayin masu rinjaye a majalisar Najeriya a halin yanzu, da yadda za su samu ƙarfi wurin rinjayar yadda al'amura za su kasance a majalisar. Ga Dr. Sa'id Ahmed Dukawa, malami a sashen kimiyyar siyasa na Jami'ar Bayero ta Kano, da ƙarin haske.
To idan an tafi akan tsari ba tare da sa son zuciya ba, ba wani abu na daban ko na fargaba, za a iya samun majalisa wacce ƴan hamayya suka fi yawa kuma a shugabanci na gari. Wani lokacin ma ya fi kyau akan a ce majalisar a cike take da ƴan jam'iyyar gwamnati. Amma idan aka sa son zuciya, ana son lallai sai an kaɗe gwamnati, to shi kenan za a sha wahala kamar yadda aka sha a majalisa ta 8. Duk da cewar ƴan jam'iyya ɗaya ne a majalisa da gwamnati, amma saboda an sa hamayya da son zuciya aka ɓata shekara 4 ana ta dambarwa tsakanin majalisa da gwamnati. Amma kuma har wa yau yana nufin cewar watakila in aka zo wajen rabon manya-manyan mukamai na majalisa, jam'iyya mai gwamnati ta ɗan sami tasgaro. Amma shi ma in aka bi a tsanaki abu ne mai sauki, saboda koda sun dunkule ba sunansu yan jam'iyya kaza da jam'iyya kaza ba, sunansu kawai dai jam'iyyun hamayya sunansu kenan. Saboda haka jam'iyya mai mulki kuma wakilanta sunansu wakilan jam'iyya mai mulki. To amma dukkaninsu kuma sunansu wakilan 'yan Najeriya wanda za su yi wa 'yan Najeriya dokoki. Saboda haka ba wakilan jam'iyyunsu ba ne, ba kuma wakilan kansu da kansu ba ne. Don haka babban abin da ya kamata su yi la'akari da shi shi ne yaya za a samar da shugabanci na gari a Najeriya. Wace gudunmawa majalisa za ta bayar wajen samar da shugabanci na gari? Idan ɓangaren zartarwa suka kawo al'amari zai taimaka wajen samar da shugabanci na gari su zartar, a'a ba zai taimaka ba su yi hamayya da shi su ce a koma, wannan ba zai taimaka wajen samar da shugabanci na gari ba, a daɗa duba ƙudurin a dawo mana da shi har sai an kai matsayar da su biyun suka yadda wannan zai samar da shugabanci na gari.
Na'am. To lura da cewa kusan wannan ne karo na farko da aka samu ainihin jam'iyyun adawa suka yi ƙarfi har suka iya samun a yanzu haka, tunda akwai dai a zaɓe na cike gurbi da za a yi, amma kafin wannan lokacin har suka zarce jam'iyya mai mulki a adadin mutanen da suke da su a majalisa. Akwai yiwuwar kenan mu iya cewa demokaraɗiyya tana samun ci gaba a Najeriya?
Idan sun yi kamar yadda ne maka bayani, in sun sa ƙasar a gaba ba buƙatar kansu da buƙatar jam'iyyunsu ba, to demokaraɗiyya ta fara ci gaba. Domin za a yi hamayya mai tsafta fiye da yadda aka riƙa yi a lokacin da jam'iyya mai mulki take da rinjaye a majalisa. Saboda haka za a samu ci gaba. Amma idan suka fifita buƙatun kan ƙashin kansu ko na jam'iyyun jam'iyyunsu, to wannan zai bayi ga su dinga neman taɗe gwamnati. Don haka duk komai kyan abu za su yi hamayya da shi, kuma komai munin matsayarsu su kuma za su tabbatar da ita. Saboda haka shi kenan demokaraɗiyya ta samu tasgaro, an koma da baya.
Masu sauraro, ƙarshen shirin Najeriya a yau kenan na wannan lokaci. Sai mun sake haɗuwa da ku a shiri na gaba da izinin Allah. Yanzu a madadin abokan aiki na Halima Jumarau, sai editan shirin Sagir Kano Sale, Muhammad Awal Suleiman ke cewa a huta lafiya.